Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hadi Baballe tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba, 5 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To baban labarin ta ce ba za ta dage ta bubban da ta dora wata babba, amma za ta tabbatar da ganin an kai kayayyakin jin kai na ceto rayuka ga ƴan Afghanistan marasa galihu, yayin da kasar ke cikin abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira da shi da ke shirin kunno kai. Kashedin da Amurka ta yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin akan kare masu aikata laifukan kutsen yanar gizo a Rasha, da alamar kashedin bai yi tasiri ba, a cewar wasu manyan jami'an hukumomin binciken manyan laifuka da na tsaron yanar gizo. Kana wata fashewar da ta tashi a wani harin kunar bakin wake ta kashe mutane 11 a jiya Talata a babban birnin Somalia, a cewar shaidun gani da ido da kuma jami'ai.
Kanin labaran kenan. A jihar Kanan Najeriya, kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari sun fara tokaci kan batun binciken da hukumar EFCC ke yi a kan mai ɗakin gwamnan jihar Kano, Hajiya Hafsa Abdullahi Ganduje, game da zargin badaƙalar kuɗi.
Wannan ya nuna mana cewa ana samun cigaba a gurin yaƙi da cin hanci da rashawa, domin karkamanta ɗaya daga cikin dokoki da ake gani za su ƙarfafa yaƙi da cin hanci da rashawa shine wannan da ake kira kwarmata bayanai.
Masana harkokin tsaro a Najeriya sun yaba da ziyarar da babban hafsan sojan ƙasa ke cigaba da yi na ganawa da ɗaukacin kwamandojin mayakan ƙasar da nufin ƙara tunkara ƙalubalen tsaro a ƙasar.
Wato rangadin da yake yi ko kuma ziyarar ayyuka da yake yi da irin abin da yake faɗa a wannan wuraren, kamar ka tabbatar wa kanka cewa shirin yaƙi ne da marace yake tsaurawa sosai ta yaƙi.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruku sanyin da ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Amurka ta ce ba za ta dage ta kunkuban da ta dora wa Taliban ba, amma za ta tabbatar da ganin an kai kayayyakin jin kai na ceto rayuka ga ƴan Afghanistan marasa galihu, yayin da kasar ke cikin abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira rikici da ke tafe. A jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi alkawarin ci gaba da aikin jin kai ga mutanen Afghanistan a ƙarƙashin hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu, wuni guda bayan da Amurka ta ce za ta bada kusan dala miliyan 64 na sabon aikin jin kai. A lokacin da yake bada bahasi a gaban kwamitin harkokin ƙasashen waje na Majalisar Dokoki, babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya fuskanci zazzafar tambayoyi daga 'yan majalisa akan janye sojojin Amurka daga Afghanistan. Yayin bahasin na sa'o'i 3:30 a jiya Talata, Blinken ya ce karin kudaden za su taimaka wa bukatun kiwon lafiya da na abinci mai gina jiki, zai kuma taimaka wa bukatun mata da yara da wasu tsiraru, da zamar taimaka wa yara da dama ciki har da iya mata domin su koma makaranta. Sabon taimakon na Amurka da za ta kai kai tsaye ta raba wa 'yan Afghanistan ba tare da hannun Taliban ba, zai kai adadin taimakon Amurka ga mutanen Afghanistan zuwa miliyan 330 a wannan shekarar kuɗi. Kashedin da Amurka ta yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin akan kare masu aikata laifukan kutsen yanar gizo a Rasha, da alamar kashedin bai yi wani tasiri ba, a cewar wasu manyan jami'an hukumomin binciken manyan laifuka da na tsaron yanar gizo. Babu wani mataki da gwamnatin Rasha ta ɗauka na hukunta masu aikata laifukan kutsen yanar gizo wanda suke aiki sakamakon damar da Rasha ta ba su, inji Paul Abed, mataimakin daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, yana faɗa a jiya Talata a wurin wani taron kolin sashen bayanan sirri a wajen Washington. Mun buƙaci taimako da kuma yin aiki tare akan waɗanda muka san suna can ƙasar Rasha da muka tuhume su a baya, amma mun ga babu wani mataki da ake ɗauka, inji Abed. A don haka zan iya cewa komai bai sauya ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira shugaban Rasha sau biyu ta waya akan ya dauki mataki akan masu kusan yanar gizo a Rasha. Da farko ya fara kira ne a wurin wani taron koli a cikin watan Yuni a birnin Geneva, kana bayan wata guda isa ke kiransa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata fashewar da ta tashi a wani harin kunar bakin wake ta kashe mutane 11 a jiya Talata a babban birnin Somalia, a cewar shaidun gani da ido da kuma jami'ai. Shaidun sun ce maharin ya yi tattaki ne zuwa cikin wani shagon sayar da shayi da aka yi da gwangwani, kane ya tada bam ɗin da ke jikin shi. An kai harin ne a kusa da wani shinge da jami'an tsaron gwamnatin Somalia suka kafa a gundumar Wadajir da ke kusa da filin saukar jiragen saman Mogadishu da kuma harkwatan dakarun kungiyar tarayyar Afirka ta AMISOM. Sojoji da farin hula suna cikin waɗanda suka mutu, a cewar wani jami'in gwamnatin Somalia wanda ya nemi a saka sunansa saboda ba a bashi izinin magana da manema labarai ba. Kungiyar 'yan bindigar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin. Prime Minister Somalia Muhammad Hussein Rabo ya yi Allah wadai da wannan harin rashin imani da Al-Shabab ta kai.
To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin mu a Najeriya. Zauren gamayyar kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Kano sun ce za su bibi batun binciken da hukumar EFCC ke yi akan mai ɗakin gwamnan Kano Hajiya Hafsa Abdullahi Ganduje game da zargin badakalar kuɗi. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kori ya aiko mana.
Rahotanni sun ce hukumar EFCC ta gayyaci mai ɗakin gwamnan Kano biyo bayan takardar korafi da ɗanta mai suna Abdulaziz Umar Ganduje ya gabatar ga hukumar. A cikin takardar, Abdulaziz Ganduje ya yi kirarin cewa ya yi silar mu'amalar kuɗi ta dubban dala tsakanin mai ɗakin gwamnan da wani ɗan kasuwa da ke muradin mallakar wasu fulotai a birnin Kano. Abdulaziz ya ce bayan kimanin watanni uku da ba da kuɗaɗen batun samar da fulotan ya ci tura. Al'amarin da ya sanya ɗan kasuwar ya nemi kuɗi su dawo gida. Rashin cimma nasara akan haka ya sanya shi Abdulaziz ya mika maganar ga hukumar ta EFCC.
Wannan ya nuna mana cewa ana samun ci gaba a gurin yaki da cin hanci da rashawa, domin karkamanta ɗaya daga cikin dokoki da ake gani za su karfafa yaki da cin hanci da rashawa shine wannan da ake kira kurmata bayanai. Kuma mu mun dade muna faɗa dole a Najeriya sai an zo lokacin da duk wanda ya abu na daidai, mata idan mijinta ya abin da ba daidai ba na cin hanci da rashawa ta faɗa, miji in ya mata shi ta yi ya faɗa, kamar yadda shi wannan yayi mahaifiyar shi ce ta yi, ya gani kuma ya gaya wa hukuma. Mu muna gani ana ci gaba a yaki da cin hanci da rashawa, kuma mu wannan bawan Allah mun kalle shi a wani gwarzo domin ya buɗe wata hanya da ya kamata a ce an dade a Najeriya ana yin ta domin magance cin hanci da rashawa.
Kamar Kabiru Sa'idu Dakata kenan, daraktan kungiyar Kaja a nan Kano. Yanzu haka dai zauren gamayyar kungiyoyin rajin shugabanci na gari a Kano na nazartar wannan al'amari, kamar yadda shugaban zauren Comrade Ibrahim Woye ke faɗi.
Kungiyoyi ne da dama da muke jagoranta, kuma akwai da dama wanda suke raji akan batun tabbatar da ko kuma yaki da cin hanci da rashawa. Bayan mun gama nazari, nazarin mu abin da ya bayar, sai kuma mu zauna mu shawara to menene za mu yi a matsayin mu na rajin tabbatar da adalci da kuma yaki da cin hanci da rashawa, sannan kuma da tabbatar da cewa an yi abubuwa na gwamnati a buri.
A ranar Alhamis ɗin makon jiya ne dai hukumar ta EFCC ta so a ce mai ɗakin gwamnan na Kano ta bayyana ofishin hukumar na Abuja, kamar yadda rahotanni suka yi nuni. Hakan da yana zuwa ne a jiddi lokacin da rahotanni suka ce shi ma tsohon gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso hukumar ta EFCC ta buƙaci ya bayyana a gabanta game da wasu kuɗaɗen asusun fansho na Kano kusan naira biliyan 10. Farfesa Nasir Adamu Aliyu, lauya ne mai zaman kansa a Kano, ya yi tsokaci akan yadda hukumomin bincike ke aika sammaci ga waɗanda ake zargi.
Idan ita hukuma EFCC ko kuma wata makamanciyar ta haka ko ɗan sanda ya gayyace ka, duk wata hukuma take da dama na bincike, ta ce ka zo, ka ki zuwa, to ana iya kamu idan aka samu ta kallabi ko kuma a rubuta takarda yake zuwa to kuma ayi cin laifin babban ma sai a rubuta takarda kawai ta kudu kun ga ICC ma yawanci yanda nake gani suka rubuta su ce mun baka lokaci kaza kazo idan kana da uzuri kaka rubuta musu kace musu a wannan lokaci gaskiya ina da uzuri ban samu damar zuwa ba in dai ba san kaka mun so kace kai kai wani ɗan dabaru ba na karkaje ko wannan to zaka ga suka ce to shikenan kazo wannan ranar
yanzu a yanzu dai fadar gwamnatin Kano ba ta kai ga cewa uffan ba a kan wannan batu Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Tageda Mahmud Ibrahim Kwari ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu
Shugabannin Kirista a Siriya sun bayyana damuwa akan karuwan hare-hare da Turkiya take iya arewa maso gabashin Siriya suna fadin cewa ayyukan sojoji sun fidda kristoci da dama da ma wasu tsirarrun kungiyoyi daga gidajensu. Jama'an soji a yankin sun ce a makon da ya gabata Turkiya ta kai wasu hare-hare akan tsirarrun 'yan Kirista a garin Tel Tamar da ƙauyukan giwayensa. Ruwan bama bamai da Turkiya ta yi a kwanan nan sun lalata makarantu biyu da ginin gwamnatin yankin da gidan biredi da kuma wutar lantarki a wurin inji Matai Hana mai magana da yawun wata kungiyar soji a Siriya kana babban soja a cikin mayakan Kirista a arewa maso gabashin Siriya wannan ya saba wa dokar kasa da kasa wadda ta haramta auna gine-ginen fararen hula yana faɗa wa muryar Amurka Kungiyar sojin ta Siriya tana cikin rundunar Syrian Democratic Forces ko kuma SDF a takaice wata hadakar soji ta Kurdawa wadda take bada babbar gudunmuwa ga Amurka a yaki da take yi da kungiyar IS. Turkiya dai tana kallon SDF a matsayin bangare ne na kungiyar Kurdawa ta PKK. Kungiyar 'yan bindigan nan da Washington da kuma Ankara suka ayyana 'yar ta'adda. A jiya talata a tsofaffin 'yan sandan Minneapolis hudu a jihar Minnesota sun ke amsa zargin da ake musu na take haƙƙin bala'adama a kan George Floyd bakar fatan nan yayin da suka taushe fuskarsa a kan titin birnin a ranar 25 ga watan Mayu shekarar 2020 ranar da aka kashe shi. An gabatar da tsofaffin 'yan sandan ne da suka hada da Derek Chauvin da Tutau da Alexander Quinn da kuma Thomas Ling a gaban alƙalin wata kotu ta bidiyo a Minneapolis. Chauvin da yake zaman gidan yari na shekaru 22 da rabi a kan kashe Floyd ya fito daga cikin wani daki ne a gidan yarin Minneapolis. Alƙalin kotun Tony Leung zai zartar da hukunci ne akan tambayoyin shari'a masu tarin yawa akan batun 'yancin ɗan adam ciki har da buƙatar ware shari'ar Tao da kuma Lane daga shari'ar da ake yi wa Chauvin wani yunkurin da masu shigar da ƙara suka ƙalubalanta. A ƙarshe a jiya talata Prime Minister kasar Haiti Ariel Henry ya maye gurbin babban lauyan gwamnati da yake tuhumarsa da hannu a cikin kisan tsohon shugaban kasar Jovenel Moïse lamarin da ya jefa kasar cikin sabuwar dambaruwar siyasa. An harbe Moïse har lahira ne a ranar 7 ga watan Yuli yayin da mahara suka kai sa mamaye a gidansa da ke bisan tsauni a birnin Port-au-Prince. Dan shekaru 53 shine mulkin kasar sama da shekara guda bayan da Haiti ta gaza gudanar da zabukan 'yan majalisar dokoki da na kadanan hukumomi yayin da kasar ta fada cikin rikicin siyasa kana aka yi ta kira da ya sauka daga mulki. Mutuwarsa ta kara dagula al'amuran siyasa kana ta kara jefa sha'anin dokar Haiti cikin rikici yayin da kasar take fama da karancin jami'an zabe da za su gudanar da zabe a fadin kasar.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe tasirin rahotannin nama a Najeriya inda babban hafsan sojin kasa Janar Faruku Yahaya ke ci gaba da ganawa da daukacin kwamandojin mayakan kasar da nufin kara tunkara kalubalen tsaro a kasar. Masu sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya sun yaba da wannan rangadi da yake yi kuma wannan zai kara wa mayakansa kwarin gwiwa yin yaki yadda ya kamata. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Commanders must take initiative. Commanders must have initiative. Commanders must take initiative. They must take decisive action to defeat the threat.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Faruk Yahaya ke ta nanata umarni ga kwamandojin mayakan Najeriya cewar dole ne fa suke samar da sabbin salo kuma dole ne suke daukar tsoraran matakai don samun nasara a rundunonin da suke wa jagoranci. Yana mai jaddada cewa ba zai karbi ko yarda da duk wani uzuri ba. Domin rashin nasara sunanta rashin nasara, kuma bisa wani irin dalili ne. Dole ne a bada muhimmancin gaske wurin ci gaba da dorewar irin farmakin da mayaka ke kaiwa sansanonin mayagu da ke sassa daban-daban na Najeriya. Babban Hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kazalika ya kuma ce kwanan nan za su kaddamar da wasu sabbin harare na musamman. Na bada umarnin kaddamar da wasu farmaki na musamman a wasu yankunan shiyoyin arewa maso yamma da arewa ta tsakiyar Najeriya. Don shawo kan kalubalen tsaro a waɗannan yankuna. A saboda haka dole ne kwamandoji su bi tsarin manufata don tabbatar da duk wasu hararen da ake kaiwa an ƙara jajircewa an kuma ƙara samun nasara. Ina sane da kalubalen da kuke fuskanta da ke shafar aikin a halin yanzu. Amma mun yi nisa wurin shawo kan waɗannan matsaloli. Sannan muna wani gaggarumin kokari na kawar da barazanar bama-bamai da aka bibbinne da kuma ke zama ƙarfan ƙafa ga mayakanmu. Da ke yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya wato mayakanmu na Operation Haɗin Kai.
And our operations in Operation Haɗin.
Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ya saurari jawabin na babban Hafsa da kuma tsokacin da ya yi.
Wato shi General Faruk Yahaya idan ka lura ka ga irin wato rangadin da yake yi ko kuma ziyarar ayyuka da yake yi da irin abin da yake faɗa. A wannan wuraren kamar aka tabbatar wa kanka cewa shirin yaƙi ne da marace yake ɗaurawa sosai ta yaƙi saboda aikin soja dama ɗaya daga cikin abubuwan da yake daban da aikin soja shine wato shugabannin soja suna iya amfani da wato kalmomi da shiri ba ma ko ba su ba da makamai ba don shirya waɗanda za su je su yaƙi ko da cewa su kai su faɗa cikin wuta su iya faɗawa cikin wuta wato abinda Bature ke cewa moral boosting. To ina ganin abinda shi shugaban sojoji yake yi kenan na boosting moral ɗin wato mayakansa. Yanzu shirin da aka gama ake yi shine a tafi a je a yi yaƙi kamar yadda aka koya musu su yaƙi su nasara su wato kasar duk wanda suka zama abokan gabansu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mu yanka wuya. Rikicin siyasa na ƙara ta'azzara a jihar Kebbi bayan zaben shugabannin jam'iyyar APC ne mulkin jihar a matakin ƙananan hukumomi. Jama'a assalamu alaikum. Makonni da suka gabata majalisar dokokin jihar Kebbi da kaf daukacin ta da jam'iyyar APC ne mulkin jihar ce ta ba da sanarwar cire kakakin majalisar da mataimakinsa tare da maye gurbinsu. Alhali kuma har kawo yanzu ba a bayyana laifi ko dalilin cire su ba. A cikin shirinmu na wannan makon, wasu jigajigan jam'iyyar APC a jihar sun yi zargin cewa sun lura da ana nan ana ta sauke tsofaffin 'yan jam'iyyar ne daga mukamansu na gwamnati, ana kuma sauya su da sababbin shiga jam'iyyar akasari waɗanda suka sauya sheka daga PDP. To sai dai takaddamar ta ƙara bayyana bayan gudanar da tarukan zaben shugabannin jam'iyyar na ƙananan hukumomi, inda wasu manyan 'yan jam'iyyar suka yi zargin cewa an cusa wasu shugabanni saɓanin waɗanda aka yi yarjejeniya tun da farko. Wannan lamari da kuma musamman kalaman ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar da ke goyon bayan ɓangaren gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu wato Sani Zauro hukuma sun ƙara faɗaɗa zargin.
Cikin lamari mai girma kwanne an tabbatar muna insha Allah kada an ji ko ba amma ka ne a ce komi. Jama'a kan yi kani ku ta tsaye ku amince mu cika bada ku ta tsaye ku shi da ni.
Waɗannan kalamai sun haifar da sababbin cece-kuce inda daya bangaren da ke hankorin mika kujerar gwamna a daya daga cikin yankunan masarautun Argungu ya wuri da Zuru. Suna ganin tamkar ana tallata wani dan takarar gwamna a zaben shekara ta 2023 ne daga masarautar Gwandu wadda ita ce ke mulkin jihar tun dawowar demokradiyya a shekarar 1999. Abdullahi Muhammad Lamba dan masanin Yawuri shine mai magana da yawun masu fafutukar a karkashin inuwar jam'iyyar APC wadda kuma ake hasashen tana da goyon bayan babban jigon siyasa a jihar Sanata Muhammad Adamu Aliyu.
Shi kansa mai girma gona a matsayinsa na shugaba shi ya tara mu da manya-manyan mu irin su Aliyu da su mallamawa yace ya kamata a yi adalci ga shugabannin jam'iyya saboda an to nisa kuma sun wahala. To abin da ya ba mu mamaki bayan an wannan matsayin sai aka koma da baya kuma aka sa wasu yara suka shiga gidan cikin ɗakuna sun rurrubuta mutane su ce a cire wani a cire wani. To da ƙarshen ta abin da muka zo muka gane sai muka gane cewa duk wanda ke tare da mai girma sanata shi ake so a ƙalƙale. Kawai muna ganin kuma dangantakar sanata da shi mai girma gona abu ne wanda yake da ɗanɗe kuma da ke da tarihi da amana. Mai girma gona ya yi duk abin da yake yi don shi asanadin dawowansa da ya je on exile na zuwa gudun hijira ya bi duk hanyar da zai bi ya tabbatar da ya dawo. To na san ko an ba mahaifinsa ban san yana da wani mutum guda a jihar Kaduna ya rungume shi da wannan abin ba. To a ce da baya kuma wani munafukai da 'yan iska sun shiga tsakiya sun je sun lalata magangara. To wannan wani abu ne ya shiga na daban. Mutanen gaba jayayya suke da gwamnati wuce suka yi mugunta a bi gaskiya kuma a yi adalci. Shi ya yi gwamna nan ke nan cikin garin Birnin Kebbi 2015 da gwamna da minista da ambasada da federal council da duk wasu mukamai cikin garin Birnin Kebbi aka tsara su babu wanda ya magana. To mu abin da muke so kar siyasa ta sa mutum ya haukace.
To me kuke zargin watakila ya sa aka yi wannan doki-doren da kuke cewa ko yana da alaka da tsaida dan takarar gwamna a zaben shekara ta 2023 da watakila kuke tsammanin gwamna a Atiku Bagudu yake goyon baya?
To alhamdulillahi ko mu haɗi ko kan mu haɗi ai abu gaskiya Allah ya bayyana ta. Batun tsaida wani dan takara mu mun ba shi dama mu muka kawo ba Aliyu ya kawo maganar karɓa-karɓa ba mu muka kawo muka ce an yi gona ɗaya an yi gona biyu me yasa Argungu da Yawuri da Zuru ba a ba su dama? Tunda mun ce siyasa ne muke na fahimta na sulhun kai don haka a ba su dama amma ba a komai a ce a'a na wuzani ba siyasa ba bautan Allah ba ne a ce an aje tauri guda. Mu mun nemi da shi da su a zo a zanna a yi sulhu a ɗauko ɗan takara ko Argungu ko a Zuru ko a Yawuri tunda su ma suna da haƙƙi ba a ce ya yi gona an yi minista cikin garin Birnin Kebbi kuma ya sake azawa kuma anguwa guda wannan ba a yi masaurin sashi na jiha adalci ba saboda haka in ma ya cire ne da wani manufa Allah ya yi shi mu ga Allah muka dogara kuma gare shi muke neman wala kuma Allah shi ya ce a yi adalci kuma shi yasa aka samu Kebbi State Land of Equity. In yana da wani dan takara bai hitar ba don mun ce in ya isa ya kawo mana dan takara daga Argungu ko ya kawo mana dan takara daga Yawuri ko Zuru mu shi da muke mu anshe shi. Mu abinda muke so dai a yi karɓa-karɓan ga kowa samu don mun ga sauran jihohi makwatanmu hagu da dama haka suke haka ake Naje haka ake Sokoto Najeriya ma an raba ta kashi shida ita ma don karɓa-karɓa saboda haka babu dalilin da yasa za a ce jihar Kano ba za a yi ba tunda ba mulkin mallaka ba ne.
To sai dai a yayin da zannan Gwandu sani zauro hukuma ya musanta tallata kowane ɗan takara a kalamansa yana ganin babu hujjar hana kowa tsayawa takarar gwamna koma daga wani yanki ya fito.
Cikin malami shi ne ya jawo da hankulin shi da yasa a yau zan ga minista bin da sa lokacin cikin malami ya bita gwamna ne ce Allah bai ba shi ba kuma ya hankuri bai rabu da Atiku Bagudu ba. Saboda haka mun ka ce nan kuma muna mai godiya mu san jiya Kebbi hankulin da ya yi Allah ka shi da kuma yanzu in Allah da iko ne ya ba shi gwamna muna ji kafin shi Allah shi ka ba da bidi ga duk wanda ya so.
To amma wasu na zargin a kalaman naka kamar kana tallata wani dan takara ne.
Ai Argungu kuma suna tallan mallama an ce duk mai suke tallan mallama don ba ta yi wuce mallama ba ɗan tabbai su ci ba ne sannan ana talla balan Allah ba ɗan tabbai su ba ne ana talla yan yuti ba ɗan binnika ba ne shi ko to duk wanda ya fito ya ce shine bi dan gwanin jakali babu wanda gwanin yake mu tallace mutum mai don mu kashe to gwanin bai ba mu tantaya da cewa mu sanar da cewa ka kowa shi to kai da mutum guda ba
amma ka fadi a wurin ka ce gwanin ya ce muku malami zai yi mahande ko ba
kai mu muka ce Allah ya sa shi handin koba da atiku ba gwanin ce wala ba wannan da yake maka da ka saurara ka ne lokaci bai yi ba lokaci din yayi sani zoro bai tsoro magana da kowane mutunci hakali amma kaca cewa ni sani zoro bai da gwanin ne dai ra'ayi na nan kudi ba ra'ayi ji aka bani kudi ba kaga tunda magana siyasa ce ina da yancin mu zama na da chairman ne yadda in an ka bani yin magana an kuɗa bane ka bukata cikin siyasa ba kwaci wani ba ciki ban ci ka fayar da wani ba ban ci ka da wani ba cika malami bai zo yake zo fati ya ci mai da takar gwanin ba abun da mawa ga mun kai cika malami abin da ya wace akabi kaga duk wanda ya wace akabi abin kware cika malami gwanin yake so shugaban kasa yake so mataimakin shugaban kasa yake so kike shiga so Allah shi ya sani shi zuciya ta abun da mun kace duk abu da ka bukata ga zuciya ta Allah ya bashi sannan duk abu mun kace duk inda gwanin ake kuma kudi azamu duk dan taka da yake mun shi mun dabi
akwai masu cewa tuni an zauna an yarjejeniya cewa wannan karon za a fidda dan takarar gwamnati a zaben shekara ta 2013 ne daga wani yankin masarauta amma ba masarautar Gondo ba inda shi minista malami ya fito kasancewar tayi gwamnati har sau uku jere da juna
mukanin wani emirate din emirate ya rungu samu suna ce ba su dan Gondo eh emirate din ya rungu samu za ce ba su dan Gondo eh emirate din zuwa ta samu ta ce ba su dan Gondo amma yanzu ka ga batutuwan na shigowa an ba darugun ba an yi da darugun kaza an yi kaza abubuwan gasar suna yawo cikin jiha kuma waɗanda gata kan yi hukatsun na abubuwa ɗan tabbaci ka kowar hujji na jinsu ba wuce kowar hujji na jinsu ba wuce amma ga baki suna kawo ɓannar da ka bar ka ta kasa gaba ɗaya lokacin da Atiku Magoya lokacin da Allah ya ci zaɓe ya ɗauko mataimakin gwamna ya ɗauko shi a Argungu lokacin da Atiku Magoya ci zaɓe ya ɗauko shi mataimakin gwamna ya ɗauko shi Zuru yabba ya wanda sakataren gwamnati to akwai bambanci da sai a haɗa wani bambanci daban
ana magana kujerar gwamna ne ai ka san duk wata kujera ba ta kai kujerar gwamna ba
to an to ba kujerar gwamna daban to gwamna ta kowa ta yanzu shi da kane su har gungun su samu gwamna ba su yan gwamna kenan kaga dole su yi yan gwamna an kiyar arzu ta samu dole su yi yan gwamna da argungu da zuru da yauri da gwandu wallahi duk wanda Allah ba gwandu ka sani domin su su guda gara
anan za mu da ta'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takaice
To baban la takaice Amurka ta ce ba za ta kike takunkuman da ta dora wa Taliban ba amma za ta tabbatar da ganin an kai kayayyakin jin kai na ceto rayuka ga 'yan Afghanistan marasa galihu yayin da kasar ke cikin abin da Majalisar Dinkin Duniya ta kira da rikicin da ke shirin kunno kai A jiya Talata sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin ci gaba da aikin jin kai ga mutanen Afghanistan a ƙarƙashin hukumomin Majalisar Dinkin Duniya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu wuni guda bayan da Amurka ta ce za ta bada kusan dala miliyan 64 na sabon aikin jin kai a lokacin da yake bada bahasi a gaban kwamitin harkokin kasashen waje na Majalisar Dokoki Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya fuskanci zazzafar tambayoyi daga 'yan majalisa akan janye sojojin Amurka daga Afghanistan. Kashedin da Amurka ta yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin akan kare masu aikata laifukan kutsen yanar gizo a Rasha da alamar kashedin bai yi wani tasiri ba a cewar wasu manyan jami'an hukumomin binciken manyan laifuka da na tsaron yanar gizo. Babu wani mataki da gwamnatin Rasha ta dauka na hukunta masu aikata laifukan kutsen yanar gizo wanda suke aiki sakamakon damar da Rasha ta basu, inji Paul Abed, mataimakin daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, yana fada a jiya Talata a wurin wani taron kolin sashen bayanan sirri a wajen Washington. A ƙarshe wata fashewar da ta tashi a wani harin konar bakin wake ta kashe mutane 11 a jiya talata a babban birnin Somalia a cewar shedun gani da ido da kuma jami'ai.
To masauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci a misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku zo sa abokanan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da yake ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.